أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله مجد الله تبارك وتعالى ينونا منا ونا لوتشي يومنا 22 غوة ذو الهجة هجرانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على مكة ومدينة shekara 1444 wanda ya daidai da 10 ga watan Julai na shekara 2023 miladiya. Mun dawo kan karatun mu na Bulughul Maram min Jami' Adillatil Ahkam. Muna cikin Kitabuz Zakat. Za mu tashi wa an Ma'ad bin Jabal radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama ba'atha ila Yaman فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حامل دينارا أو عدله معاثرا. رواه أحمد والأربعة واللفظ للأحمد، وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله، وصححه ابن حبان والحاكم. وأن حديثي وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه وعلى ذلك شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم شوى أن الذي أرى مثل الله سبت على ذلك شيء بعثه إلى يمن يا أي كاشزوا يمن، فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة. سيوم رجيشي أن يأخذ من كل 30 يكرباء كم كوة نقودا 30 bakaratan nan daga cikin saniya ya karbi tabi'atan wato saniya wanda ta shekara a namiji kenan au tabi'atan ko goma canta wa min kulli 40 musinna ya karba a cikin kowane shanu guda 40 ya karbi musinna musinna kuma ita ce wanda ta shekara biyu wa min kulli hamilin dinaran ya karba a cikin kowace mai iya daukan ciki balagegiya kenan ya karbi dinari daya au adlahu mu'asiran ko kuma kwatankwacin dinarin wani tufafi ne yake ce masa mu'asir to ya karbi wannan tufafin a maimakon sa. Rawahu Ahmad Imam Ahmad ne rawaito wal arba'a da malaman hadisi guda hudu mun sani cewa an ce arba'a ana nufin ashabu sunani Tirmidhi Nasa'i Ibnu Dawuda ibn da Tirmidhi na sai Abu Dawud ibn Majah kenan wal lafz al Ahmad amma lafazin na Ahmad ne wa sanahu Tirmidhi ya inganta ya kyauta tashi wa ashara ila ikhtilaf fi waslihi amma yayi nuni cewa akwai sabani a cikin wato haduwan hadisin wa sahu ibn Hibban ma ya inganta shi wal Hakim da Hakim to wannan hadisin an samu shi daga sayyidina Malik dan jabal Allah kara masa yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umurce shi lokacin da ya aika shi zuwa ga mutanen Yaman a cikin umurnin da ya bashi mun sani mun karanta a hadisan baya cewa an umurce shi da ya faɗa musu cewa babu an mutu da gaskiya sai Allah in sun yarda da haka ya gaya musu cewa Allah ya wajabta musu zakka a cikin dukiyarsu a karba daga hannun talakawan masu kuɗin su a mayar hannun talakawan su to shine zaki ga mun yadda za ka fitar da zakatin a cikin wannan ruwayan kenan sai aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi zuwa ga Yaman ya umurce shi cewa a cikin shanu karatun da makaranta na ba hadisin da muka na baya ya maganan raquba ne to yanzu kuma ana magana a cikin shanu ne cewa a cikin shanu guda 30 ya karbi tabi'an wato shine ya karbi dan saniya dan saniya zai karba wanda yake cikin shekarar sa ta farko an haife shi yana cikin shekara daya namiji ko mace ya ce tabi namiji ya ce tabi'a tan mace ya karba a ciki abu ne zaka ce masa tabi'a tan din nan ko tabi'an din nan saboda yana bin mahaifiyarsa ne a lokacin bai bar mahaifiyar ta zauna ba yana binta sai aka sa masa wannan suna kin wannan shekar guda sannan shanu duk da mu shanu sai sun kai guda 30 ake fidda zakka a ciki sai aka bada guda 1 in ka da shanu guda 30 zaka bada guda 1 zakka wanda yake cikin shekarar sa ta farko shine tabi'un aw tabi'atan kenan namiji ko mace fa min kulli 40 musinna yace a cikin kowane guda 40 kuma zaka bada musinna ita kuma musinna ita ce wanda ta cika shekara 2 saniya ce ko bujumi ne wanda ya cika shekara 2 a saniya ce wanda ta cika shekara 2 sannan ta shiga cikin shekara na 3 idan kana da guda 40 to ita zaka dauka a ciki ka bayar zakka sannan sai alhamil kuma zai fada min kulli hamilin ne da yake dinara a cikin kowace mai iya daukan ciki amma an ce ana nufin hulmu ne anan cewa wanda za ta iya yin mafarki kamar irin na mutum jinin mutum ya balaga zai mafarki ne to wanda ta kai irin daukan cikin nan ta kai iya yin ta kai munzulin balaga kenan to daidai ne ita wannan saniyar an ga alaman girman irin balagan a jikinta ko ba a gani ba inda ta kai wannan shekarun to shikenan za a karbi dinare guda a cikin ta in irin su ne shanu ake da su kenan ko kuma a karbi ko tankwacin ta na daga wani kaya da ake ce masa mu'afir kaya ne da ake dangana shi zuwa ga wani nau'in kaya da ake ce masa mu'afir din da kamar a ce kaya iri kaza ko kayan gari kaza ko irin kayan da aka yi na da a ce wannan kayan gane ne ko kuma gwanjo ne ko menene irin wannan kayan da za a dangana shi zuwa ga wani abu to shine ake ce masa mu'afir shi wannan kayan to ko wannan kayan za a karba a madadin ba a samu dinarin ba kenan idan shanu gaba ɗayansu hamil ne sun kasance sun kai shekarun girma amma ba su gama girman ba to dinare za a karba in ba samu dinarin ba sai a karbi kaya a madadin wannan dinarin saboda haka wannan hadisin dai yana gaya mana cewa lissafi na fitar da zakka na shanu sai sun kai 30 idan guda 30 ne tabi'un za ka bada tabi'un aw tabi'atun kenan ka bada wadda take cikin shekara ta na farko namiji ko mace amma babu zakka a cikin abin da kai guda 30 ba in sun kai guda 40 za ka bada musilla ne ita ce wanda ta shekar 2 kenan ko ta shiga cikin na 3 sannan in sun kai guda 60 kuma wannan karishi ne zamu karasa bai kawo shi a cikin hadisin ba in sun kai guda 60 kuma za ka bada tabi'ani guda 2 za ka bayar in shekara guda wanda suka shekara guda 2 za ka bayar in guda 60 kake da shi in guda 70 ne za ka bada tabi'un wa musilla za ka bada wanda shi shekara guda kuma za ka bada musinna wanda shi shekara 2 ta shiga cikin na 3 idan guda 80 ne shanu za ka bada musinnatun za ka bada musinna guda 2 idan shanu ka guda 80 ne guda 2 za ka baya wanda suka shekara 2 suka shiga cikin na 3 idan kana da shanu guda 80 idan kana da shanu guda 90 za ka bada wato tabi'atun guda 3 tabi'a guda 3 za ka bayar sannan kuma idan guda 90 ne kenan guda 3 zaka dauka ka bayar na'am eh idan guda 90 ne ba shanu naka to zaka bada tabi'a guda 3 ita kuma tabi'a mun ce ita ce wanda take mai biya ta shekara guda ko to ita ce zaka bayar idan kana da shanu guda 90 idan guda 100 ne zaka bada tabi'ani wa musilla zaka bada wanda suka shekara daya sannan da musinna guda ɗaya wanda shekara 2 kenan shiga cikin na 3 in guda 100 ne idan kana da guda 110 shanu in ka tashi fidda zakka zaka bada musinnatun wa tabi'un zaka bada wanda suka shekara 2 suka shiga cikin na 3 guda 2 da kuma tabi'a guda ɗaya to wa fi 120 in sun kai guda 120 fa to anan wajen kana da zabi ko ka bada guda 3 musinna
wanda suka shekara bibbi suka ce suka shiga cikin na uku ko kuma ka bada guda hudu tabi'un wanda suka shiga da daya haka zaka yi kaga wannan iya da mal lissafin kamar da muka karanta a cikin na raqumi ma in ya je da 120 magana ya kare daga nan shikenan sai a dawo irgen guda 30 ka bayar ko guda 40 ka bayar irin wannan lissafin za a dawo shine sai yake amma abin da bai kai haka ba bai kai guda 30 ba to babu zakka a cikin sa to wannan hadisin Imam Ahmad ya rawaito shi da sabu sunani Tirmidhi Nasa'i Abu Dawud da Ibn Majah sannan lafazin na Ahmad ne sannan Tirmidhi ya kyautata shi sannan yayi ishara zuwa ga cewa akwai dan sabani a cikin isalin hadisin isan hadisin zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wani wanda a ciki ana ga cewa kaman akwai sabani akan sunansa sannan Ibn Hibban ma ya inganta hadisin hakim ma ya inganta shi wa ana Abu Dawud Shu'aybin an abihi an jaddihi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tuqadu sadaqatul muslimina ala miyahihim رواه أحمد ولأبي داود ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم وأنا عمرو بن سعيد دغ عمرو بن سعيد عن أبيه دغ وابنسا عن جده دغ كنسا قال يا جي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جارن كلا سبت عدريش يا جي تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم أنا كربان sadakan musulmai ne akan wajen da suke gudanar da kiyon dabbobin su rawahu ahmad imama da ya to wannan hadisin wali abi dauda a cikin ruwaya abu dauda kuma yace wala tuqadu sadaqatuhum illa fi durihim ba a karban zakkan su sai a gidajen su to wannan kuma yana magana ne akan a mai karban zakka da kuma a ina zai karbi zakkar in ya tashi karbanta wanda ake ce masa as-sa'i kenan sa'i mai karban zakka to in zai karbe ta a ina zai karba shine sai aka gaya mana cewa Amr bin Shu'aib ya rawaito hadisin daga babansa da kakansa yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana karban zakka da kaje aje sadaka nan ana nufin zakka ne nan alqurani ma cewa inna as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin amma kaga zakka yake ne ba wai sadaka na sadakar da ka sani ba ita ma zakka ake ce mata zakkan ana ce mata sadaka kenan hadisi yana nuna mana cewa mai karban zakka zai zo wajen masu dukiya ne ya zo ya ce ya zo zai karbi zakka shi mai karban zakka din sannan zai karbi zakkan nan ne a gidajensu da kuma wajen da suke shayar da dabbobin su kaga hadisin farko ruwan farko an ce alamiyahihi wajen da suke shayar da dabbobin su ba kan ruwan su za a ce ba akan inda suke shayar da dabbobin su za a ce sannan annabi kuma aka ce fi durihim a cikin gidajen su zai zo har gida ya same ka ya ce to lokacin zakka yayi ya zo zai karba sannan malamai suka ce ba a kallafa masa ya dora musu sai sun zo sun bashi ba shine zai je karbo kar ya ce lokacin karban zakka na yayi saboda haka ku kawo mun a kawai zai je ya karba yawa faɗa ne umurni sannan malaman suka ce wannan yana nuna sauƙin musulunci da sauƙaƙawa na musulunci cewar kuma shi mai dukiya a masa da sauƙi-sauƙi kar ya zama shi zai ɗauko ya kawo saboda abu ne mai wahala a wajensa ya iya fitar da wannan kudin nasa ko dukiyar tasa ya bayar to shi kenan sai aka ce a shi as-sa'i ya je wajensa ya karba a wajensa a karatun da ya gabata a riga an yi bayanin cewa ba zai karbi kiyar din ba sannan kuma ba zai karbi shirar ba ba zai karbi mafi alherin cikin dabbobin ba sannan ba zai karbi mafi ƙasa ba tsaka tsaki ya zai karba a ciki kar ya zo karba ya ce sai ya duba wancan kowanne kyau ya ce ita zai ɗauka ko kuma wanda ta fi kowanne muni shi kuma mai zakan ya ce shi zai bashi tsaka tsaki ya zai bayar وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقه رواه البخاري وللمسلم ليس في العبد صدقه الا صدقه الفطر وعن ابي هريره رضي الله عنه لقد سئل ابي هريره الله قال مسجد قال يا شي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ثبت على غريش يا شي ليس على المسلم في عبده wala fi farasihi sadaqatun, babu akan musulmi a cikin bawansa ko a cikin dokin sa zakka. Rawahul Bukhari, Imam al-Bukhari ya ce wannan hadisin. Wali muslim, a wajen muslim, laysa fil abdi sadaqatun illa sadaqatul fitr, babu zakka a cikin bawa sai dai zakkan fitr kai. Arwaya muslim. Wannan hadisin kuma an samu shi daga sayyidina Abu Hurairah, Allah ya kara masa yadda, yana nuni akan cewa babu zakka a cikin bayi da kuma dawakai da ake hawan su. To amma malami suka ce anan akwai ijma'in cewar, akwai haduwar malamai akan cewar idan babu hidima da hawa, in ba in shi bawa baya yin hidima, sannan kuma ita da shi dokin ko ba hawansa, to nan ba za ka yi zakka cikin su ba. Ba a hidima da bawan, ba a neman kuɗi da shi, misali ita kuma dabbar ba a hawanta, ba a neman kuɗi da ita. Amma in ya kasance akwai kasuwanci a cikin su, to za a fita zakka a cikin su. Idan akwai kasuwanci a cikin su, to za a fita zakka a cikin su. Idan kana da bawanka, kana zuwa kana kasuwanci da shi, kana samun kuɗi, to za ka fita zakka a cikin sa. Sannan idan kana da dokinka, kana kasuwancin dokin, kana hawansa, kana amfanuwa da shi, yana kawo maka riba, to shi ma za ka fidda zakka. Za ka ce yanzu ya yi kaza, tunda ya kai kaza, in ya kai kaza kuma akwai zakka a ciki, sai ka irga sai ka fitar, saboda amfanin da kake yi da shi. Sannan ya ce hadisi na riwayar Muslim aka ce babu a cikin bawa zakka sai dai zakkan fidda kai. To anan in kana da bawa, to za ka ya wajaba a kanka ka fitar masa zakatul fitri, zakkan fidda kai in lokacin ta yayi da ake fitarwa din nan, to za ka fitar masa, saboda yana da ƙashin mallakinka, kai kake ciyar da shi, to za ka fitar masa zakkan fidda kai kenan. To wannan wani abu ne da aka ware a cikin abubuwan da ake fidda zakka a cikinsu. An ji dai cewa idan kana da bawa ko kana da dokinka wanda ba sa kawo maka kuɗi ba, kasuwanci kake da su ba, to ba za ka fidda zakka a ciki ba. Sannan shi bawanka kuma za ka fitar masa zakkan fidda kai ko da ba ka kasuwanci da shi. Wa an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi radiyallahu anhum qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi kulli sa'imatin iblin fi arba'ina bintu labunin la tufarraqu iblun an hisabiha man ataha mutajiran biha falahu ajruhu wa man manaha fa innaha akiluha wa shatara malihi azmatan min azamati rabbina la yahillu li ali muhammadin minha shay. Rawahu ahmad wa abu dawuda wa an-nasai wa sahahu al-hakim wa allaqa ash-shafi'i al-qawla bihi ala subutihi. Wa an bahd bin hakimin daga bahd bin hakimin an abihi daga babansa an jaddihi da zakansa kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, annabi tsayar da Allah sabbata gare shi ya ce fi kulli sa'imatin iblis, a cikin kowace dabba da ake korata ake kiyo da ita za a ba da raƙumi. Fi arba'ina bintu labuni, idan suka kai guda 40 na abin da ake faɗa da aka ce fi kulli sa'imatin, ana nufin wanda ake kiyo da ita. Iblin in raƙumi ne ko wanda ake kiyo da su in raƙumai ne, to fi 40 bintu labuni, in an samu guda 40 to za a fitar da bintu labuni. Shine mun yi bayani ne bintu labuni a baya wanda take shan nono kenan. La tufarriqu iblun an hisabiha, ba a bambanta raƙumi a cikin lissafin nan in za a lissafa. Man ataha mu'tajiran biha falahu ajruhu, wanda ya bada ita ya bada bintu labuni din kenan, yana neman lada to zai samu lada a ciki. Wanda ya bada bintu labuni lokacin da aka zo karba saniyar ya dauka cikin guda 40 ya bada bintu labuni, yana neman lada mu'tajiran biha, yana neman lada da ita, falahu ajru to zai samu lanan sa wa man manaha wanda yake yake kibar fa innaha akiruha wa shatri malihi to ku karbe ta da kuma rabin dukiyansa azmatan min azamati rabbina wannan wato tsanani ne zamu ce ko kuma karfafawa ne daga wajen ubangijinmu cewa a tsananta wanda yake bayarwa to a tsananta masa wannan tsananta daga tsananta wanda Allah yayi a wanda ya tsananta kansa la yahillu li ali muhammadin minha shay amma iyalan annabi sallallahu alaihi wasallama iyalan gina annabi sallallahu alaihi wasallam basu da komai a ciki su ba za su karba ba wa ahmad imam wani to wannan hadisin wa abu dauda da abu dauda wannan sai da sai wa sahul hakim hakim ya inganta shi wa alaqa shafi'i al qawl bihi sannan imam shafi'i ya rate wannan hadisin a cikin fadin sa ala subutihi akan tabbatar da hadisin to wannan hadisin shi ma yana magana ne dai akan zakka din da za a fitar na
lokacin dokin nan
na
kamar yadda aka ce za ka yi tsarin da zakka
na
yana kawo wani abu
na
to ta wani hanya ake yin yadda za a ce zakka ya kawo wani abu
to a nan ne yanzu ni kam bazan ce ga irin yadda muke a nan ba amma da ni na sani a irin kasashen waje zaka ga suna hawansa su dora masa alaman ke ne ba ko su dora masa meye ne suna neman kudi da shi yawa kamar da ake yi wa shanun nan suna neman kudi da shi yawa a can amma mu a nan gaskiya kusan ba a neman kudi da doki ba a yi to amma akwai inda suke yawa sannan a nan duk masu ci akwai wanda in an bayar za a biya kudi ai ana haya to in ka tara kudin sai ka fi da zakka
ko kuma ko su kuwa
ayo suna ba da haya ko to in suka bayar abinda ya taru in ya kai sai su fi da zakka a cikin sake abinda shi dokin ya kawo in ya kai nisabin kenan ko kuma shi bawan kenan shi ma in an tara abinda ya taro to sai a fitar masa na'am na'am wannan hadisin yake gaya mana cewa idan aka samu dabba fi kulli sa'imatin dukkan dabbar da ake kiyonta daga cikin raƙuma ne to za a bada guri in guda 40 ne za a bada bintu labu ne sannan ba za a saba ba wajen lissafin da ake yi in an tashi lissafawa za a yi a bayar mun riga mun yi bayanin menene akan ibil yanda ake fitar da zakar raƙuma nan dai an dawo da maganar ne saboda ana so a isa wani karatun shine na maganar cewa wanda zai bayar ya bada zakansa dan ya samu lada to zai samu lada amma wanda yake to za a karba bayan an karban nan za a karbi kuma rabin dukiyarsa wannan tsanani ne karbabawa aka masa a cikin haka daga wajen Allah tabaraka taala tunda yaki to za a karba ka rubin dukiyarsa amma wannan abun da aka karban na zakka din iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam su bai halatta a gare su ba sa cin zakka sadaka to a wannan akwai maganganu da malamai suka yi a cikin wannan hadisin na farko dai maganar iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka faɗa malamai suka ce iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zakka ta waje ta haramta a gare su in an fitar ba za su karba su ci ba su ne banu hashim kenan su banu hashim ba sa shiga ciki amma wadanda ba cikin banu hashim ba to ba sa shiga ciki su za su iya karba kaman wanda suke sama da su kaman banu abdumanafin da banu qusayyi da wasu su za su karba su amma ali hashimin da aka ce ba za su karbi zakka ba su ne ali abbasin da ali aliyin da ali aqilin da ali jafarin su ba su karbi zakka ba gaba daya saboda hadisin da yazo na zaid ibn arqam annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wani wadanne ne iyalan gidana wanda zakka baya halatta a gare su yace su ne an tabbaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace su ne ali aliyin bin abi talib da ali aqilin da jafar da ali abbasin wadannan ba karba ba za su ci zakka ba ko da an ba su wannan kuma shine maganar imam abu hanifa da imam malik da wata ruwaya na imam ahmad sannan akwai wata ruwaya ta daban wanda take cewa iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam nan su ne banu hashim da banu muttalib da kuma akha hashim din ma yan uwan banu hashim din ma ba za su karba ba ba za su karbi zakka ba waɗannan dai su ne ake faɗa cewa in an fidda zakka ba za a ba su ba saboda kaman
ai kazanta ne aka fitar to su kuma ba su ci abin da ya zama dattin kayan mutum ba to shine sannan hadisin yana nuna mana cewa a ma'lufa la zakata fil ma'lufati ba a bada zakata cikin dabbar da bata kiyo in ba bata bata ba kiyo da ita to ita banda ita ciki zakata na waje mane a cikin sa'ima wanda ake kiyo da ita kuma ita ce allati tara'a akthar alhawl wanda zata shi zata kusan shekara guda tana kiyo wannan ana kiyo ta tana kiyo amma wannan wanda kawai ita kawai tana zaune ne ba wani abun da kawai ana bata iya abun da zata dan iya ci ne to ita banda ita cikin wannan magana saboda ba za a samu abun da ake nema a jikinta ba sannan hadisin ya nuna cewa ana yin hukuba ga mutumin da dukiyarsa ne ta kai zakka kuma ya kiyaye fitar dukiyarsa ta kai zakka ya kiyaye bayar kamar da muka karanta a ciki umman mana fa inna akibuha wa shati malihi wanda aka ce bayar ya ki to za a karbe ta da kuma rabin dukiyarsa to nan ma malami sun yi magana a cikin wannan me ake nufi da haka wasu malamai suka ce to wannan hadisin yayi iskali wa yawancin malamai ya rudar da su me ake nufi wanda ya ki ba da zakka za a karbe ta sannan kuma ka zabi dukiyarsa kuma du kari a kai saboda yake ba suka ce ya za a yi aka breaking rubin dukiyarsa kuma ya za a karbe rubin dukiyarsa ka kuma bayan musulunci ya tabbatar da alhurmar dukiyarsa musulunci ya tabbatar da alhurmar dukiyarsa ko Ali sallallahu alaihi wasallam ya ce a umirtu an uqatilu an-nasa ta shahadu la ilaha illallah ko an wuce ne yaki mutane har sun faɗi la ilaha illallah in sun faɗa asimu minni dima'ahum wa amwalihim illa bi haqqiha ko da jinin su da dukiyarsu su ba zan karba ba ruwan dukiyar su inda su riga sun to anan ne sai na Abubakar ya ce ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa bi haqqiha sai da haƙƙin dukiyar saboda haka duk wanda ya bada zakka ba zai yake shi tunda an ce illa bi haqqiha to magana na dai kenan to saboda haka sai malaman suka yi sabani cikin wannan amsar me ake nufi da aka ce za ka karbi rubin dukiyarsa sai jamhur suka tafi akan cewa ba za a karbi ƙari akan abin da za a karba na zakka ba in ya kiyaye bayar dai za a zo a karba da ƙarfi za a karba a hannunsa amma ba za a karbi ƙari ba saboda tabbatar da wancan magana na cewa dukiyarsa tana cikin aminci ta haramta ba za a ci masa dukiyarsa ba dama haƙƙi kawai za a karba illa bi haƙƙi halin da aka ce to haƙƙi shi ne zakka an riga an karba to me za a yi da shadul mal din kuma sai suka ce to ba za a karbi wannan ba saboda wancan hujja bayyananniya da ya nuna cewa da jininsa da dukiyarsa ta haramta sai dai da haƙƙin to sai a karbi haƙƙin a bar masa sauransa yace saboda haka ba za a karbi wani abu ba daga cikin wannan dukiyar tasa sai dai da in akwai dalili yankakken dalilin da zai tabbatar da haka sannan suka amsa wannan hadisin kuma suka ce to wannan hadisin da ya zo da haka kuma me yake nufi an ce wa shatri malihi to wa shatri malihi in zaka fasara zaka ce da rabin dukiyarsa sai malaman suka ce a wa shuddira malihi bidan bi shine ai don ma wa shinu din wa shuddira malihi wato a raba dukiyarsa kashi biyu ka gani ko ba shatar na rabi ba a raba kashi biyu wato yana da kaso biyu a cikin dukiyarsa kashi daya zai fi da zakka a ciki kashi daya kuma nasa ne saboda haka in aka ce wa shuddira malihi to anan wajen shi mai karban zakka sai ya zaba dama yi dukiya haka take kashi biyu ne akwai masu kyawun akwai kuma wanda kuma marasa kyawun ne to saboda haka namun dukiya kashi biyu ne saboda haka aka ce wa shuddira malihi sai a ce me da rabin dukiyarsa a cikin rabin dukiyarsa ne za ka dauka yawa sai ka zaba a ciki saboda haka sai suka ce saboda haka mai karban zaka yana da zabi a nan wajen ya karba min kai da shadaraini ya karba a mafi alherin kason in an kasa dukiyar kashi biyu kaga nan abin da ake so a ga mana shine idan mutum ya kibara zakka to shutsira malihi sai a kasa dukiyarsa kashi biyu a ware mai kyau a ware mummuna ba wai a raba dukiyar kashi biyu a dauki da ni ba sai a kashe dukiyar sai a kasa dukiyar kashi biyu in aka kasa kashi biyu sai a ware masu kyau a ware mummunan hukuman da za mu sai a ji cikin masu kyau sai a dauki zakka ciki to suka ce shi ne hadisi yake nufi da aka ce wa shaddir malihin nan a'a ai za a yi zamma ne wa shi nan a ce wa shuddir malihi a kasa dukiyan kashi biyu a zabi mai kyau a zabi mummuna ga masu kyau an ware su ga mummuna an ware su da in an zo ba za a yi haka ba kawai in an zo za a dauka ne idan ya riga in zai bayar nan din ma kuma ba za a ce dole sai ta sama ko kuma ta kasa ba tsaka take za a dauka amma tunda yaki bayarwa sai a raba dukiyan kashi biyu a ware masu kyau a ware munana a cikin dabbobin sai a je cikin masu kyau na ta dauki guda biyu shine ake nufi ba wai ana nufin za a raba dukiyan kashi biyu ne a dauki rabi ba to malaman da haka suka ce shine bayanin abin da wannan hadisin ya yake nufi saboda a masa hukuma na ya hana ya bada zakka lokacin da aka zo nema a wajensa imamu amma ne to wannan hadisin abu dauda ma ya roto shi da nasa'i sannan hakim ya inganta shi sannan bukhari imamu shafi'i ya yi ta'liqin cewar wannan hadisin fadin nan ya tabbata cewar haka hadisin yazo to ina ga kuma insha Allah zamu dakata nan idan aka sake nan ma za a shiga maganar kudi ne wannan hadisan sun yi magana akan dabbobi sai kuma akan dukiya kashirin dukiya ne za a fitar mata da zakka abinda makanta daidai Allah ba mu larinsa أبونا مكي كسكو دي الله قابر تامنا بركة شاني محمد صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله أمنا عبد الله
صلى الله عليه وسلم